بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله أما غلط الناس فلعدم التمييز بين ما يؤكل من النصوص والآثار أو يؤكل بمجرد القياس والاعتبار ثم إذا خالت الظن والغلط في العلم هوى النفوس ومناها في العمل صار لصاحبها نصيب من قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وهذا سبب ما خلق الإنسان عليه من الجهل في نوع العلم والظلم في نوع العمل وبجهله يتبع الظن وبظلمه يتبع ما تهوى الأنفس ولما بعث الله رسله وأنزل كتبه لهدي الناس وإرشادهم صار أشدهم اتباعا للرسل أبعدهم عن ذلك كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وساكة سادواء وانا مسلا تشيمي البركة مسلا تشمو دب وانا نقوفر قورا اتشكين غرين كتنا ايو تلاتة درالة ربا bakwai ga watan Jumada Saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432 wanda kuma yazo daidai da 10 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2011 a wannan majalisi mai albarka majalisin karatun Bughyatul Mushtaq fi sharh risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq wato majalisin da muke sharhin sakon da Ibn Taymiyyah ya aika wa mutanen Iraki wanda wannan shine majalisin mu na 28 a jerin gwanan majalisan mu a wannan masallaci mai albarka wannan shine na 142 satin da ya gabata mun saurari bayanan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi dangane da sanin abin da ya shafi dalilai dalili na alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko mu ce dalili na alqur'ani da hadisan da aka ruwaito shi da aka ruwaito su daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama alqur'ani dai kamar yadda kowa ya sani abu ne wanda yake ya tabbata ta hanyar tawaturi wato an ruwaito shi ta hanyar ganganku kowane harafi daga cikin harufan alqur'ani ya tabbata bit tawatur babu shakka babu kokonto a cikin kowane harafi daga harufan alqur'ani saboda haka shi wannan batu an gama da shi abinda ya shafi manzo abinda ya shafi hadisai da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai hadisan da suke mutawatira wanda sun zo ta hanyoyi daban-daban daga sahabbai daban-daban malamai daban-daban wannan su ma babu kokonto babu buƙatar bincike a kansu sannan akwai hadisan da suke sun zo ta hanyoyin da suke ahad ne, wato ta ɗaiɗaikun hanyoyi wanda ba su kai yawan tawaturi ba. To wannan za ka iya kasa su gida biyu, akwai wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar amintattun malamai nagartattu waɗanda ake karɓar ilimi a wajensu, sannan ya cika sharuɗan da ake buƙata ga hadisi kafin ya zama sahihi. To wannan hadisi ne sahihi tabbatacce, wanda wajibi ne ga mutum ya ƙudirce gaskiyar hadisin da kuma aiki da shi. Sannan akwai wanda ya zo ta hanyar da bata inganta ba, saboda ta rasa wani sharaɗi daga cikin sharuɗan inganci. To wannan hadisi ne wanda yake mai rauni. Idan an samu wasu dalilai waɗanda suke nuna cewa wannan raunin ba zai yi tasiri ba, to shine hadisin yake ƙara samun matsayi, a ƙara ɗaga shi sama har ya kai hadisi hasan. Idan kuma ba a samu ba, to yana nan a cikin da'irar hadisin da yake za'ifi. To dukkan waɗannan dalilai na Al-Qur'ani da sunna mutawatira da sunna ahadiyya, dukkaninsu akan samu abin da yake dilalarsa, wato ma'anarsa ta fito ɓaro-ɓaro ƙarara, wanda kowa ya ji zai fahimci cewa ga abin da ake nufi. Kamar salatati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila, wanda lissafin baya buƙatar zuzzurfan nazari da tunani da bincike ba mun kafin a fahimci shi. Uku a tara da bakwai ya zama goma. Allah ya ce tilka asharatun kamila, saboda haka magana cewa take a fili ɓaro-ɓaro ƙarara, wanda kowa ya ji zai fahimce ta, baya buƙatar ijtihadi, dogon nazari da tunani. Akwai kuma wanda ma'anarsa tana buƙatar ijtihadi wajen tantance ma'anar, wanda malamai sukan yi saɓani akan bayanin wannan ma'ana. Kamar faɗar Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, matan da aka saki suna zama wato ƙur'i uku. Ƙur'i ɗin nan a Larabci ana amfani da kalmar ƙur'i wajen tsarki, ana amfani da shi da ita wajen haila. To wacce ma'ana ce a nan Allah yake nufi? Ƙuru bi ma'ana al-athhar, ko kuma al-ƙuru bi ma'ana al-hayd? To kaga nan malamai sun yi ta musayar ra'ayi da ainihin bincike da dalilai wajen su bayyana ma'anar da ake nufi. Kaga wannan ba za ka ce ma'ana ce wacce take daidai da tilka asharatun kamila ba, akwai bambanci. To haka nan su ma hadisai da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, akwai wanda dilalar su dilala ce qat'iyya ko dilala zahira, akwai kuma wanda dilalar su dilala ce zanniya, wacce malamai suke ijtihadi wajen fito da ma'anarsa. To malai yake cewa babu yadda za a yi aya da aya su ci karo, ko aya da hadisi su yi karo. Wato in ka ce hadisi a nan muna nufin hadisin da ya tabbata ya inganta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Babu yadda za a ce sun yi karo da juna, ko kuma sashinsu ya ƙaryata sashi. Al-Qur'ani baya ƙaryata junansa. Al-Qur'ani kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama yace yusaddiqu ba'dahu ba'dan wa la yukadzibu ba'dahu ba'dan, sashinsa yana gaskata sashi, sashinsa baya ƙaryata sashi. Kamar yadda Ubangiji madaukakin sarki yace Allahu allazi nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan, ma'anar mutashabihan shine yayi kama da juna. Abinda yake farkon Qur'ani baya warware abinda yake ƙarshensa, abinda yake ƙarshensa baya warware abinda yake farkonsa. Abinda duk ya zo da shi sashin sa yana gaskata sashi. To haka nan hadisan da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sa warware Al-Qur'ani, sai dai su tabbatar da abinda Al-Qur'ani ya zo da shi na ma'ana, ko su ƙara bayani akan wasu gurare da suka zo a dunkule a cikin Al-Qur'ani. Idan aka samu wani abu na saɓani tsakanin hadisi da hadisi, ko tsakanin wata aya da hadisi, to wannan saɓani ne na zahiri, amma ba na hakika ba. Abinda ake nufi na zahiri kai a kwakwalwarka ne kake ganin sabanin, amma da zaka koma zuwa ga waɗanda Allah ya ba su ilimi, to za su tantance maka kowanne da ma'anarsa, kowanne da bigiransa, su nuna maka kowanne ga mahallinsa, ga inda zaka aje wannan, ga inda zaka aje wancan. A wannan mun yi misali a satin da ya wuce akan wasu hadisai wanda suka zo da irin wannan ma'ana, ko kuma ka samu ɗaya hadisin ya inganta, ɗaya bai inganta ba, wato ka samu ɗaya daga cikinsu ya inganta, ɗaya kuma da ya saba masa bai inganta ba, kaga wanda bai inganta ba wujuduhu kala wujud, da shi da babu duk ɗaya, saka ba za a ce hadisai biyu sun yi karo ba ko sun warware junansu, domin ɗaya ne ya tabbata hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama, ɗayan bai tabbata ba. Kamar yanda hadisin Ammar wanda yana cikin sahihaini, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya masa yadda zai yi taimama, ya ce da shi darbatul lilwaji wal kaffai, wato at-tayammum darbatul lilwaji wal kaffai, wato bugun ƙasa ne sau ɗaya ga fuska da kuma tafukan hannu biyu. Sannan sai ga wani hadisi na Ibn Umar wanda yake cewa darbatun lilwaji wa darbatun lilyadaini ila almirfaqai, wato bugun ƙasa ne guda biyu, ɗaya a buga a shafi fuska, ɗaya kuma a buga a shafi hannaye zuwa gwiwar hannu. To kaga wannan hadisin ya saba hadisin Ammar. Hadisin Ammar yana cikin sahihain wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sau ɗaya ake bugun ƙasa, kuma fuska ake shafa da tafukan hannaye biyu. Hadisin Ibn Umar ya nuna cewa sau biyu ake bugun ƙasa, sannan kuma a shafi fuska da hannu zuwa idan sawu, idan hannu zuwa gwiwar hannu. To kaga wannan ya saba ma wancan, ko dai wannan ko wancan. To amma bincike na malaman hadisi ya sa suka fahimci hadisin Abdullahi ɗan Umar bai inganta ba, wato bai tabbata ba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Abinda ya inganta shine hadisin Ammar. Saboda haka kaga anan ba za a ɗauki hadisin Ibn Umar a ɗauki hadisin Ammar da shi ba, ko a kore hadisin Ammar da shi. Don haka wannan koda kuwa a zahiri kamar dalili ne, to ba dalili ba ne, wanda shine maganar Ibn Taymiyyah ta ƙarshe da yake cewa aw anna ba'dahu rajihun yajibu ittiba'uhu wal akhar marjuhun laysa bi dalilin fil haqiqa wa in kana fi adh-dhahiri dalilan. To ko sashen dalilin ko sashen hadisin ya zamana rajihun ne, wato shine wanda ya rinjaye, wajibi kuma a bi shi, a yi aiki da shi, ɗayan kuma marjuhun ne laysa bi dalil, wato wanda aka rinjaya ne, wanda bai zama dalili ba, fil haqiqati a haqiqa, wa in kana fi adh-dhahiri dalilan, ko da a zahiri za ka ga shi kamar dalili ne, amma a haƙiƙa ba dalili ba ne, tunda bai inganta ba. Shi yasa a ƙa'ida ta ilimi, idan za ka yi hujja da hadisi, to ya kamata ka binciki ingancin hadisin kafin ya zama hujja. In ka bincika ka samu malaman hadisi sun inganta shi, to a lokacin kuma sai ka yi hujja da shi a bagiren da kake so ka yi hujja da shi. Duk da nan ma akwai sauran rina a kaba, domin za a iya zuba a ga cewa kuma hadisin inda ka sa shi ba nan ya kamata shi, ba mahallinsa ba ne, amma dai hadisin ya tabbata. To wannan yana daga cikin abubuwan da suka haifar da saɓani tsakankanin malamai a kowane zamani, a kowane lokaci, a kuma cikin kowane fanni. Wani malami ya yi hujja da hadisi sahihi, wani malamin ya saba mata a cikin wannan mas'ala ya yi hujja da hadisin da ba sahihi ba. Kaga idan bincike ya tabbatar mana da cewa malami na farko ya yi hujja da hadisi sahihi, kuma hujjarsa ta zama zahira, to shi ya kamata a bi. Malami na biyu kuma a bar maganarsa, a nema masa gafarar Allah. Wannan shi ne abin da ya kamata, kuma wannan ya faru da yawa a cikin abin da ya shafi hukunce-hukunce. To sai malami ya ci gaba da cewa أما غلط الناس فلعدم التمييز بين ما يؤقل من النصوص والآثار أو يؤقل بمجرد القياس والاعتبار. يجي أما أبين ديكي فاروا نكرا كرام متاني yana faruwa ne saboda rashin bambanci tsakanin abin da aka fahimto shi daga nassi da hadisai, wato aka fahimto shi daga nassussuka da ruwayoyi, da kuma abin da aka fahimce shi daga kiyasi kawai, wato kiyasi da izina. Thumma idha khalata adh-dhanna wal ghalata fil ilmi hawa an-nufus wa munaha fil 'amali sara li sahibiha nasibun min qawlihi ta'ala in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus. Sannan kuma idan wannan zato da wannan kuskure aka samu san zuciya ya gauraye da shi, wa munaha fil 'amali da gurin zuciya wajen aiki, sara li sahibiha nasibun min qawlihi ta'ala, sai ya zama mai wannan wato zuciya yana da wani kaso, wani rabo daga fadar Allah ta'ala, in yattabi'una illa dhanna, da yace ba komai suke bi ba face zato, wa ma tahwal anfusu, da abinda zukata suke sha'awa. Wato malam yace da dama mutane suna samun kuskure ne wajen rashin bambance abinda daga nassi da ruwaya aka samo shi, da kuma abin da kiyasi ne kawai. Kun san matakan kafa hujja, wato Alkur'ani da Sunna, wannan su ne mataki na farko, su ne na koli kuma, Alkur'ani da Sunna. Sannan mataki na biyu ijma'i, wato malamai su haɗu, musamman ijma'in sahabbai a kan matsala, su haɗu a kan cewa abu kaza ga hukuncinsa, ba a samu wani wanda ya saba ba. Sannan kuma mataki na uku shine kiyasi. Kiyasi shine wata mas'ala ta zo wacce babu wani nassi karara a Alkur'ani ko hadisi da yayi magana akan wannan mas'alar, amma akwai wasu mas'aloli da Alkur'ani da hadisi, ko Alkur'ani ko hadisi ya zo da su wanda sun yi kama da wannan mas'alar da ake bincike akan ta. Wato akwai wani guri da ya hada su, akwai wata kamanceceniya da suka yi. To sai malamai su riskar da hukuncin wannan mas'alar da ba a samu nassi akan ta ba, da mas'alar da take da nassi a Alkur'ani ko a hadisi. To wannan shi ake kira kiyasi. Wato shi ake kira kiyasi, ka dauki abinda nassi karara ya zo akan sa, da kuma wanda nassi bai zo ba, amma kuma akwai abinda ya hada su, akwai abinda ake cewa al-illa, ilhaqu hukm al-far'i bil asli li illatin jami'atin bainahuma, ka riskar da hukuncin reshe da asalinsa da tushensa, amma da wani dalili ko da wani kamanceceniya da ta hada tsakaninsu, da wata illa wacce ta hada tsakaninsu. Wannan bincike ne mai zurfi wanda malamai suke yin shi a babin kiyasi. To kiyasi hujja ce a gurin jumhurin malamai, wato jumhurin malamai, daukakin malamai masu yawa sun tafi akan kiyasi hujja ce, a kiyasta wannan da wannan domin a fitar da hukuncin abinda babu mas'ala, babu hukunci a cikinsa. Wanda suka yi inkarin kiyasi su ne az-zahiriya, mabiya mazhabar Dawud ibn Ali az-zahiri. Su wannan ba su yadda da batun kiyasi ba, sun ce ko dai a samu hukuncin ƙwaro-ƙwaro, ko da yake abinda suke cewa babu ma wani abu wanda babu hukuncinsa ƙwaro-ƙwaro, sai dai kawai ƙwaƙwalwar mutum ta kasa gano masa, amma akwai. Saboda haka suka yi inkarin kiyasi gaba ɗaya. Al-qiyas, kamar yadda yake cewa al-qiyas kulluhu inda na batil, Ibn Hazm ce duk kiyasi mu a gurinmu ba gaskiya ba ne, kun san kiyasin iri-iri ne. To shi gaba ɗaya ba wani kiyasi ma da ya yadda da shi, duk da cewa malamai sun ce a haƙiƙa Ibn Hazm ya yadda da qiyasul aula ko al-qiyasul aulawi, wanda shi ne mafhumul muwafaqa, kamar an da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ɗan adam game da iyayensa, wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, kada ka ce wa iyayenka uff, wato kada ko tsaki kai musu, ka nuna kosawarka game da umarni ko hadi da suke yi maka, ko wata bukata da suke nema a wajenka, kada ka nuna kosawa, ka gaya musu kalmar da take nuna haka, kamar kai tsaki ko ka bata fuska. To kaga abinda nassi yazo da shi, wala taqul lahumā uffin, shin ya halatta ka dake su, ya halatta ka zage su, ballantana ka kashe ɗaya daga cikin su ko kashe su, babu shakka ba wanda zai ce ya halatta. Da Ibn Hazm da malamin sa Dawud ibn Ali al-Zahiri da duk wanda suke mabiya wannan mazhaba suka ce ba kiyasi ba za su ce ya halatta ka dake su ba tunda Allah bai ce ka dake su ba cewa kakkai musu tsaki ko ka nuna kosawa gare su don haka bai hana duka ba ba za su faɗa haka ba tunda har ya hana cewa kalmar uf min babi aula min babi aula ya fi cancanta a hana duka tunda duka ya fi kalmar uf ballantana kuma a ce ka kashe su haka dan da Allah yake cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wanda duk suke cin dukiyoyin marayu bisa zalunci ba komai suke ci a cikin su ba sai wuta wato wuta balbal suke ci innama ya'kuluna fi butunihim nara to kaga anan ubangiji ya hana cin dukiyar maraya to sai mutun ya ce to tunda anan dukiyar cin ta aka hana amma ai ba a hana a ainihin kona ta ba misali ba a hana a zuba ta a ruwa ba ko a lalata ta ai cewa akai ya'kuluna ba a ce ya harikuna ba ce saboda haka cin aka hana amma abinda ba cin ba kamar mutun ya lalata musu dukiya ko ya kona musu dukiya wannan babu komai wannan babu mutumin da zai faɗi haka kowace irin mazhaba yake bi tunda har aka hana ka ci wanda ci amfana ne da dukiyar karan kanka aka ce kada ka kada wato ka kuskura ka taba dukiyar su cikin abin da zai maka amfani to ina ga kuma wanda zai dauka ya lalata shi bai amfana ba kuma bai ba musu kayan su ba kaga min babu aula wato a hana shi to duk wannan Ibn Hazm shi ma ya yarda da wannan shine mafhumul muwafaqa wanda wasu malamai suke kiransa al-qiyasul awla ko al-qiyasul jali duk da cewa ko ba malamai da dama suna cewa wannan kawai ana kiransa kiyasi ne amma fi hakika ba kiyasi bane don baya bukatar ijtihadi baya bukatar sai ka wahalar da kanka wajen bincike da tunani kafin ka gano shi da zarar aka gaya maka zaka fahimta mutumin da aka zo aka same shi yana dukan iyayensa aka karanta masa fadar Allah wala taqullahuma uffin zai fahimci wannan ayar hani ne ga abin da yake yi na duka ba zai ci to aini ba a ce ka inda ke su ba ba wanda zai kawo wannan fahimtar akan sa to saboda haka kiyasi yana zuwa a martaba ta uku ko mu ce martaba ta biyu a martaba ta uku na bayan alkitabu was sunna wasu malamai suna cewa alkitabu thumma sunna to amma abin da yake magana mafi inganci shine alkitabu was sunna a hada suke sannan kuma al-ijma sannan al-qiyas sannan kuma sauran dalilai wanda aka saba akan su da yawa sabani mai yawa kamar abin da ya shafi al-masalih al-mursala al-istihsan al-istishab da sauran su waɗannan kuma za su biyo baya to wasu mutanen ba sa bambance mas'alar da aka gina ta akan nassi da mas'alar da aka gina ta akan kiyasi in suka tayi sai su musu kudin goro babu shakka mas'alar da aka gina ta akan nassi baro baro ta fi karfi kan mas'alar da aka gina ta akan kiyasi domin shi kiyasi ana iya dace ya zama na ya zauna sosai ba wata matsala a kansa ana iya kuma samun matsala a cikin kiyasi domin kiyasi ijtihadi ne tsantsa shi kuwa nassi wannan hukunci ne wanda yake babu wato hannun dan adam a ciki babu ruwan dan adam a ciki Allah ne ya ce kaza kawai za a yi shikenan shi yasa za a ga ababin ibada abin da ya shafi bautar Allah salla yadda za ka yi salla ko yadda za ka yi azumi ba a ijtihadi a nan ana ijtihadi ne fil ahkam fil mu'amalat amma ba fil ibadat ba ba za a ce ana a kiyasta ibada iri kaza da iri kaza a samo da wata ibada daban ba kamar yadda muke ta fama da yan bid'a ce to tunda annabi ya yi kaza misali ya ce maka to tunda annabi ya yi azumi na ran litinin kenan ya halatta mu taron maulidi kaga wannan kiyasi ne a babin ibada tunda ya yi azumi maimakon ya tsaya kan azumin shi ma ya rika yin azumi don ran litinin ina ga wannan ya zama masa wato yana ganin akwai wahala a nan a za a ci din litinin kenan tsawon shekara din litinin azumi zai iya ba amma wani abu da zai yi sau daya a shekara wannan kuma a cikin abin nan a hole a more a yi kaɗe-kaɗe a yi raye-raye a yi cece to sai ga cewa wannan ya fi masa sauki kuma ya fi dacewa da san zuciyarsa to kaga a nan kiyasi ne wanda yake ma maran ma'ana a cikin kiyasin ma wannan kiyasi ne maran ma'ana haka ba a kiyasi a babin ibada, kace tunda an halatta kaza to an ci kaza ibada ne, to ai abu kaza ma zamu iya kwatanta irin abu kaza mu yi kaza, wannan ba zai yiwu ba. A babin ahkam mu'amalat anan da ake samun kiyasi, to wasu ba sa tantancewa tsakanin mas'alar da ta tabbata da nassi da mas'alar kuma da kiyasi ne, sai kaga sun kwama su sun hada su guri guda sun musu wato kallo iri daya, yadda za su yi mutum inkari a mas'ala ta nassi haka za su yi masa inkari a mas'ala ta kiyasi, wanda bai kamata ba. Mas'alar da take ijtihadi ne na malamai, to bai kamata a zama akwai inkari a ciki ba kamar yadda za ka yi inkari a mas'alar da ta tabbata da nassi. Wannan duk yana daga cikin fiqhul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, ba za ka daidaita tsakanin mas'alar da nassi ne ya zo da ita ya ce kaza 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 ga yadda ake yin shi, da kuma abinda babu nassi illa iyaka malamai dai sun yi kokarin su yi ijtihadi su gano hukuncin, tana yiwa su dace tana yiwa kuma a samu kuskure, tana yiwa su yi ittifaki tana yiwa su yi sabani, to wannan ba za ka daidaita wannan da wannan ba. To shine nan malam yake cewa mutane ana samun kuskure wato a tare da su wajen rashin bambanci tsakanin masail wato mas'alolin da suka tabbata da nassi da riwaya da kuma mas'alar da aka fahimce ta ta hanyar kiyasi kawai. Kiyas da al-i'tibar duk abu guda ne, to duk abu guda yake nufi, shi yasa za ka ga ababin kiyasi suna hujja da fadar Allah ba tabiru ya ulil absar, shi ya ce wa atabiru ku yi izina ku yi lura ya ku masu hankali. Sannan malam ya ce to bayan an samu kuskure da zato, sannan kuma wani abu ya zo ya haɗu da wannan kuskuren da wannan zaton wanda zai ƙara munana abin shine hawan nufus, wato ya zamana akwai wani abin da ran mutum yake so, wato abin da ransa take so, sai kuma ya dace da wannan ijtihadin wanda yake kai, to anan galibi akan samu rashin adalci, akan samu rashin adalci, mutum ba zai kalli abubuwa ba kallo na adalci, kallo na insaf, saboda ya zama yana da hawan nafs, domin abubuwa guda biyu su ne suke bata zamantakewa ta al'umma musamman ta musulmi, wato abubuwa guda biyu su suke bata zamantakewa ta musulmi, albaghyu da kuma hawan nafs. Wato albaghyu shine wato wuce iyaka wajen zalunci, wajen neman haƙƙi, garin neman haƙƙin ka ma ka shiga haƙƙin wani, garin neman haƙƙin ka ka cuci wani, wannan shine baghyu. Sannan hawan nafs shine neman tabbatarwa da kanka abinda kai zuciyarka take so, da karkata zuwa ga abinda ya dace da san ranka, wannan su suke haifar da kace nace da tashin tashina da rashin zaman lafiya da tafarraka tsakanin al'umma, inda kowa zai tsaya inda iyakar da shari'a ta aje shi, wato zai tsaya daidai haƙƙinsa da aka ce wannan shine nashi, sannan kuma ba zai yi son zuciya ba, zai karkata inda gaskiya take, ko da kuwa gaskiyar nan ta saba wa abinda yake so, ta saba ma wani nashi na kusa, ta saba wa abinda iyayensa suke kai ko malamansa ko mazhabarsa ko ɗariƙarsa ko ƙasarsa, to kaga in aka samu wannan to babu shakka za a samu daidaito tsakanin mutane. Shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima wala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Ubangiji yace ya ku wadanda suka yi imani, kunu qawwamina bil qist, ku zama su tsayuwa da adalci, tsayuwa daka da adalci, wato ku rike adalci duk inda kuke, duk inda ku tsaya ya zama tare da ku, tare da adalci kuke tsaye, shine ma'anar qawwamina bil qist, shuhada'a lillahi, masu ba da shaida dan Allah, su ce abu kaza shine daidai, abu kaza ne ba daidai ba, ku yi wannan dan Allah, walau ala anfusikum, ko da kuwa ga kawo kanku ne, abin nan da za ka yi shaida da shi ya saba wa son zuciyarka, to ka faɗa ce a gaskiya duk da dai ni ba haka na so ba, amma dai abin nan haka yake, wannan shine gaskiya, walau ala anfusikum aw al walidayni, ko da iyayenka suna kan abu amma kai fahimci ba gaskiya bane, to ka shaida cewa abin nan ba gaskiya bane, kaga kenan iyaye malamai wasu manyan shugabanni ko menene matukar dai abin nan shine gaskiya to kace wannan abu shine gaskiya ko da ya saba mu abinda waɗannan suke kai wal aqrabina ko ɗan uwanka wanka ko kaninka ko babbanka ko kawunka ya zama da kai shaida dan Allah kawai in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima ko da ko wanda zaka yi shaidar ya ci moriyar shaidarka mai kuɗi ne ko fakiri ne kada ka dubi wannan kada ka dubi samun sa kace to bara in ba da shaida saboda yana da wato yana da wadata zan mori wadatar sa in har dai shaidar da ta dace da abin da yake so ko kace a fakiri ne wannan in ma na ba da shaidar da za ta dace da abin da to ba wani abu zan mora ba a jikin sa kada ka dubi wannan ka dubi Allah shi yafi cancanta shi yafi cancanta sayace in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima wala tattabi'u alhawa an ta'dilu kada ku ce za ku bi san zuciya ku ki yin adalci shi kaga abin da yake hana ayi adalci shine abin san zuciya in ka bi san zuciya to ba za ka yi adalci ba wala tattabi'u alhawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana ma ta'maluna khabira in ku ce za ku juye baya ku kawar da kai in za ku kawar da kai ku bijire to ku sani Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa wannan ba karamar gargadi ne da jan kunne da razanarwa ba da abin da za ka yi Allah ya sani to galibi hawan nufus wato tana tare da mutane illa iyaka zan akwai tafawut wato ta wani tafi ta wani tsanani wani yafi wani san zuciya amma dai sai ka samu san zuciya ko ya yake ko mun kanta sa wato sai kai da gaskiya yake abinda ake kira hawan nafs wato san zuciya zaka ga wato ana rigima da babanka ko malaminka wato zaka ji dai a zuciyarka ka fi san a ce babanka ne mai gaskiya ko malaminka ne mai gaskiya wannan dole zuciyarka za ta so haka ba za ka so a karan farko a ce malaminka baya da gaskiya ba to mas'ala ce ta tashi tsakanin malaminka na sunna da wani malamin bid'a to akai rashin dace kai malaminka anan an ka da shi wato bai da dalili dan bid'an kuma yana dalili ce mas'ala ce a fiqhu kai malaminka yace kaza dan bid'a kuma yace kaza kuma kai malaminka baya da to a karan farko zaka so a ce malaminka ne akan daidai zaka so haka sai ka yaki zuciyarka kwarai kafin ka fito kai ikrari cewa eh gaskiya dai duk da dai malami na ne wani to amma anan dai gaskiya wani ya fi shi dalili sai ka yaki zuciyarka wato watakila ka rika jin cewa ina ma a ce waccan maganar da dan bid'a ne ya faɗa ita ce malami na ya faɗa wannan kuma da malami na ya faɗa ya kuskure waccan dan bid'a ita ya faɗa sai ka ji kana san haka to kaga wannan wani nau'i ne na hawan nafs to kakka bari ya maka tasiri ko kana bincike akan wata mas'ala ta ilimi ka riga ka yi fatawa ka ce wa mutane kaza sai kuma ka buƙaci kai ƙara bincike akan mas'alar to yayin da kake bincike a cikin mas'alar nan fa zuciyarka ta fi son kai ta gano wasu dalilai wanda za su ƙarfafi bayanin da kai ba za ka so ka rika cin karo da wasu ayoyi ko hadisai da suka rushe fatawarka ba zuciyarka sai da tsarar ka ci karo da wani hadisi wanda ya saba fatawar da kai sai kawai zuciyarka ta rika ina ma bai inganta ba sai ka rika jin kawai so kake ka ga cewa ai bai inganta ba sai da ka ga kuma an ce bai inganta ba sai kai wani gorin lumfashi yawwa to na wuce wannan kaga wannan wani nau'i ne na hawan nafs sai kai da gaske ko kai hujja da wani hadisi sai kuma daga baya aka ce hadisin nan ka ƙara bincike akan sa to fa in ka je kana bincike fa ba wai zaka shiga da niyyar kawai kaga hadisin nan bai inganta ba tunda ka riga ka faɗa so zaka yi a ce ya inganta to duk binciken da kake yi zuciyarka wato tana nuna maka ina ma a ce ya inganta duk wannan bayani da kaji wani malami yayi na sukan hadisin sai kaji bai maka dadi ba. To kaga wannan nau'i ne na hawan nafsi, wani nau'i ne na hawan nafsi, sai ka yaki zuciyarka sa'ilin nan ka iya gallabarsa, ka iya fin karfinsa. To haka a cikin al'amura da yawa, wato ba ma a cikin abin da ya shafi masail na ilimi ba, wato ko kamar yadda muallimi a cikin at-tankili ko al-qa'id ila tasayil al-aqa'id yake cewa za ka samu irin wannan hawan nafs din, ana samu tsakanin jinsi da jinsi, wato jinsi da jinsi, kamar a ce ga wani malami da wata malama sun saba, sai ka ga mata sun fi san a ce malaman nan ce tai rinjaye, wato ta kada malamin, saboda me? Saboda wajinsun su daya, suna ganin in har ta yi nasara to wannan nasara su ma za ta shafe su, su ma za su dan samu wata falala ta wannan nasara, a ce ashe mace ma ba dama. To kaga ita ma ta shiga cikin wannan abin nan falalar, shi yasa za ka ga yake cewa, shi za ka ga in suka zo masail da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta saba wa sahabbai, za su fi sha'awar a ce Aisha ce ta yi rinjaye a kan sauran sahabbai, saboda in ta yi rinjaye ta yi nasara to falalar da ta samu su ma za su dan samu kamar shi a ciki, saboda jinsin su daya. To kaga wannan nau'i ne na hawa, yake cewa har kaga malami in makaho ne, aka ce ga wata matsala da wani malami makaho ya saba ma wasu malamai, shi wannan malamin makaho zai so a ce wancan makahon shi ya yi nasara, saboda in ya yi nasara shi ma tunda sun yi tarayya da shi a wani abu, shi ma zai samu wani nau'i na falala a ciki. To haka jinsi da jinsi na fata, na launin fata, a ce ga wani bakar fata, ga wata farar fata, suna tafka wata muhawara a wani abu na ilimi, kai kana zaune bakar fata ne kana kallo, wato ko ba a tambaye ka an san ka fi safotin din bakar fata din, sai me yasa? Kawai saboda baka ba san shi, baka san ina ya fito ba, amma dai tunda bakar fata ne sai ka rika jin ai duk nasarar da ya samu kai ma ka samu wata falala, tun dan uwanka ne bakar fata. Ka duba lokacin da wani limami a harami mai bakar fata al-kalbani aka sa shi yayi wata shekara, aka yi ta murna, mutane suka yi ta murna, ai an sa wani bakar fata kuma ya iya karatu, duk ma ya fi su iya karatu, duk ma ya fi su iya karatu. To ko ba haka bane ji kake haka din ne, ko ba haka bane sai ka zuciyarka sai ta rika nuna maka ai haka ne, sai ka ga cewa to ai tunda haka ne ma, wani ma ya ce ai dan Najeriya ne haka kawai fa, wani sai ya ce ai dan Najeriya ne. To irin wannan zaka samu har a wajen ban, to aka ce ga wani dan ban bakar fata a cikin farare, sai ka kafa so ya birge, saboda kana ga in yayi wani abu da ya birge kai ma zaka samu wani kamashi. To duk wannan nau'i ne na hawan nafsi, galibi in ya taso in ba ka yaki zuciya ba sai ga yayi maka tasiri. To waɗannan abubuwa su suke kawo rigima, su suke kawo tafarraka, su suke kawo rashin adalci, ka kiwa abokin husumar ka adalci saboda wata hawan nafs da kike tare da ita. Shine malai yake cewa idan ya zamana shaci fadin da mutum zai gina iliminsa akai, ko kuma iliminsa da zai gina akan kuskure, za a yi rashin sa'a kuma ya jauraya da san zuciya, wato gashi ilimin daman kuskure ne, kuma sannan san zuciya ta zo ta haɗu da wannan da kuma abinda zuciya take so na aiki, to sai kaga mutum ya samu nasibi, wato a cikin fadar Allah, in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawal anfus, ba komai suke bi face zato da abinda zukatansu suke so. Malin yace wa hadha bisababi ma khuliqa al-insanu alayhi min al-jahl fi naw'il ilmi, ce wannan kuma yana faruwa ne saboda irin abinda aka halicci dan adam a kansa na jahilci a cikin wannan nau'i na ilimi, wa zulmi fi nau'il amal, da kuma zalunci a cikin nau'i na aiki. Wato Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam da jahilci ta bangaren ilimi da kuma zalunci ta bangaren aiki, fa bi jahlihi yattabi'u dhanna, saboda jahilcin sa ne zai rika bin zato, zai rika bin shaci fadi, wa bi zulmihi yattabi'u ma tahawal anfus, da kuma zalincin shine zai rika bin abinda zukata suke so. Wato zaka ga ta fuskar ilimi saboda abinda Ubangiji ya halicci dan Adam da shine zalunci, wato abinda dan Adam Allah ya halicci dan Adam da shi na jahilci, zaka ga yana bin zato. Sannan ta fuskar aiki saboda abinda Allah ya halicci dan Adam da shi na zalunci, sai ka samu yana bin san zuciya. To kaga anan Ibn Taymiyyah yana ishara zuwa ga fadar Allah, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ألا يتي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض من بجرود أمانة قسمي دا كسع والجبال دا دول وصو مكني مسئول نن أمانة فأبين أن يحملها سكتي بضاس أوكابا وأشفقن منها سكتي صورا أوكا ونن أمانة wa hamala hal insan, amma dan adam ya dauka, yace ya ji ya gani shi zai iya. A to kaga ya tara arado da ka ce shi zai iya abinda duwatsu da sama da ƙasa suka ce ba su iya, bai ce shi zai iya. Innahu kana zaluman jahula, lalle shi dan adam ya kasance zaluman, me yawan zalintar kansa ne, jahulan me yawan jahilci ne. Kaga anan Allah madauki sarki sai siffanta jinsul insan, jinsin dan Adam da waɗannan sifofi guda biyu, zalunci da jahilci. To zalunci wato ba zai rabu da dan Adam ba, wato sai idan yayi imani da Allah, gwargwadon imaninsa da saninsa da girman Allah, gwargwadon yadda zai rika nisantar zalunci. Sanin shi kuma jahilci, gwargwadon ilimin da zai yi da sanin abinda Allah ya saukar na shiriya, gwargwada yadda zai nisanci jahilci. Don haka idan akwai wani bangare na imani a tare da shi, sannan akwai kuma wasu abubuwan da suke kishiyantar imani, to gwargwadon abin nan da yake kishiyantar imani, gwargwadon abin da aka samu tare da shi kuma na zalunci. Wato mutum sanda zai zalunci, sai kwakwalwar shi ta mance girman Allah da girman ukubar Allah da tsananin kamun Ubangiji, sai ya tafi daga tunaninsa, sannan sai ya zalunci. Inda lokacin da zai zalunci ya tuno haibar Ubangiji da girmansa da tsananin kamunsa, da cewa kuma baya kyale azzalimai, duk wanda ya zalunci ƙarshensa ba zai kyau ba, to inda zai tuno wannan zai fasa. Amma sanda zai yi abin, to sai ya manta da waɗannan abubuwa. To kaga gwargwadon yadda imaninsa da waɗannan abubuwa ya yi rauni, gwargwadon kuma yadda zalunci zai shigo. To haka nan jahilci, shi ma gwargwadon yadda zai yi ilimi, ya san shiriya, ya san shari'ar Allah, ya san abinda Allah ya saukar wa manzansa sallallahu alaihi wasallam na shiriya, gwargwadon yadda zai nisa da jahilci. Yana ƙara sani jahilcin na raguwa, yana ƙara sani jahilcin na raguwa, yana ƙara jahiltar wannan wato shiriya, jahilcin na karuwa. Don haka kaga waɗannan abubuwa guda biyu tare suke ɗan Adam, waɗannan wato sanin imani da sanin Allah a zuciya da kuma ilimi, su ne maganin waɗannan sifofi guda biyu. Shi yasa a wani guri cikin Majmu'ul Fatawa, Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yake cewa wa amma qawlu man yaqulu al-aslu fil muslimin al-adalatu fa huwa batil. Yace maganar wanda yake cewa ka'ida ko asali game da musulmi, wato ka'ida game da mutumin da yake musulmi ko mutanen da suke musulmi shine adala, adalci, yace wannan magana ba gaskiya bace. Wato za su ce al-aslu fil muslim al-adala, to kaga musulmi kawai kaga adali, sai idan daga baya ka binciko wani abu ya bayyana gare ka, sannan ka kore masa adala din, amma karan farko kawai shi adali ne. To Ibn Taymiyyah ya ce wannan ba daidai bane, ka ce al-aslu fil muslim al-adala, wannan ba daidai bane. Bal al-aslu fi bani adam adh-dhulm wal jahl, ce asali ka'ida game da dan adam gaba ɗayan su shine zalunci da jahilci. Kama qala ta'ala wa hamala al-insanu innahu kana zaluman jahula, yace wa mujarradu takallumi bi shahadatayn, dan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya faɗi waɗannan kalmomi su kadai la yujibu intiqal al insani an adh-dhulm wal jahl ila al adl faɗar waɗannan kalmomi guda biyu shaida guda biyu kalmar shahada din nan ba za ta sa mutun ya tashi daga zalunci bai koma adalci ya koma adali wato ba zai raba shi da zalunci zuwa adalci ba sai kuma wani abu na sifantuwa da ilimi da imani ya biyo baya su ne za su raba shi su nisanta shi daga zalunci da jahilci amma ba kawai dan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shi ke ya zama adali ba shi yasa a babin shahada wato idan ana neman shaida a kotu to ba shi kenan a ce a je a nemo musulmi ya shaida ba a ce saboda ce kace ai saboda musulmi ne ko kawai a hanya da ka gamu da mutum kai musulmi ne eh me zai nuna mun kai musulmi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah zo kai shaida kaga ba za ka faɗa haka ba wato sai an yi bincike an gane cewa eh adali ne menene ake nufi da adali shine wanda galibin lokutansa galibin yanayinsa yana gudanar da shi ne cikin biyayya ga Allah to galibu ahwalihi fi ta'atillah ba wai in an ce mutum adali bane ana nufin baya sabo ko baya kabira a abinda ake nufi ayyukansa na da'a sun rinjaye ayyukansa na laifi idan ya ma yi laifi to nan da nan zai faɗa ko ya tuba ya koma ga Allah ya nemi gafarar Ubangiji amma wannan bai hana kuma wata rana shedan ya ruɗe shi ya yi wani saɓan wannan ba zai fidda shi daga adala ba to kaga shi yasa idan za a bayar da shaida a cikin al'amura da ake buƙatar adali to ba kawai zuwa ake a nemo musulmi ba a ce ga wannan musulmi ne al'aslu fil muslim al'adala ko a ce tunda dai ba a san halinsa ba a ce tunda dai ba a majhulul hal ne to kawai mu ɗauka adali ne ba a yin haka duk wanda za a kawo a gaban alƙali a ce gashi shi ne shaida cikin wannan matsala ɗin sai alƙali ya nemi wanda ya san shi shi kuma wanda ya san shi ɗin sai ya zama shi ma adalin ne ba kawai a ce kai waye ɗan uwa kawo wani suna a ce to shi kenan a kirawo wannan kira shi ya ce eh na san shi adali ne tayu shi ma mai shaidar ba adalin ba ne to wanda duk zai yi tazkiya ta adali sai ya zama sananne ne to sai ya zama sananne ne sai eh na san wane mutum ne mai kula da sallolinsa tare ma muke sallah kuma ba wanda zai tume shi da zalunci ko ta'addanci ko shaye-shaye ko sata ko zinace-zinace ko wani abu irin wannan ya yi masa irin wannan shaida ce zaman mu da shi daɗi ba a san wannan tare da shi ba illa iyaka ma abinda ake gani a zahirinsa salaha to shi kenan da wannan za ku yi aiki amma in ba a samu wannan ba to aje shi gefe ba yake bayana nuna tuhuma ba akwai bambanci tsakanin ka tabbatar da wani adali ne da kuma ka tuhume shi ba a tuhumar mumini ko musulmi sai in abin tuhumar ya tabbata to amma rashin tuhumarsa kuma ba shine zai saka ce adali bane an gane adalci shine wasu sifofi ne za'ida ala adamul ilmi da halin muslim ba shine adala ba kace tunda dai wannan bako ne ba a san ma yanayinsa ba kawai adali ne a'a kuma kasancewar ba a sa shi cikin sahun adalai ba ba shi yake nuna kuma ba adalin bane don tayiwa kuma bayan an yi bincike a gano adalin ne an fahimci wannan shine abin da Ibnu Taymiyya yake nufi da yake cewa maganar a ce al'aslu fi muslimin al'adala yace wannan ba daidai bane al'aslu fi bani adam dan adam duka al'aslu fihi adh-dhulm wal jahl domin fadar Allah innahu kana zaluman jahula kawai kalmar shahada ita kadai ba za ta fidda shi daga wannan az-zulmu da jahilcin ba yana nisantar zalunci ne gwargwadon abin da yake da shi na imani kuma ya nisanci jahilci gwargwadon abin da yake da shi na ilimi wato wannan shi yasa za ka ga wani ba ma imani ne yake hana shi zalunci ba saboda ba zai iya yi ba ko dai saboda matsoraci ne yana jin tsoron dan sanda yana jin tsoron police station yana jin tsoron kurkuku yana jin tsoron dauri ka a kai shi gaban alkali wannan ce kawai za su hana su zalunci amma in yau aka ce babu dan sanda babu kurkuku babu abin nan alkali babu to ba mamaki ka gan shi ya fi kowa zalunci kuma to wani dalili zai yi hana ko dai ya zama na dalili ne na nan duniya ko kuma a tunanin girman Ubangiji. Shi yasa mutanabbi yake cewa az-zulmu min shiyamin nufusi fa in tajid za'ifatan fa li'illati la yuzlim. Wato zalunci dabi'a ce da Ubangiji ya halicci mutane da ita. In kaga wanda baya zalunci saboda wani dalili ne ko saboda abu karfin sa rago ne, wato matsoraci ne, ba zai iya zaluntar kowa ba, kowa ya fi karfin sa. To kaga sai ribar zalunci ba wai dan yana jin girman zaluncin bane in yayi za aka haka nan ya bar zalunci ko saboda imanin sa, duk da yana iya yin zaluncin amma yana tuna girman Allah, in yayi zalunci Allah zai kama shi. To shine malai yake cewa walamma ba'atha Allahu rusulahu wa anzala kutubahu lihudan nasi wa irshadihim sara ashadduhum ittiba'an lirusuli ab'adahum an zalika. Yayin da Allah madaukakin sarki ya aika da manzannin sa ya saukar da littattafan sa domin shiriyar mutane da nusar da su kan tafarki na gaskiya, sara ashadduhum ittiba'an lirusuli ab'adahum an zalika, sai yanzu wanda yafi kowa biyayya ga manzanni shine wanda yafi kowa ne santar zalunci da jahilci. Wato wanda yafi kowa ne santar zalunci da zalunci shine yafi kowa biyayya ga manzanni. Wato wanda yafi kowa bin Allah da manzansa to yafi kowa nesa da zalunci da jahilci. Kamar yadda Allah ce kana nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fihi. Yace mutane sun kasance al'umma daya, fab'atha Allahu an-nabiyyina, sai Ubangiji ya aika da annabawa, mubashshirina masu albishir wa munzirina masu gargadi, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, ya saukar da littafi tare da su da gaskiya, liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fihi, dan wannan littafi yayi hukunci tsakanin mutane cikin abinda suka yi sabani a cikin sa, wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat, ba wasu ne suka yi sabani a cikin wannan littafi ba face waɗanda aka ba su littafin bayan kuma shari'a ta zo musu, bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu, bagyan bainahum, domin zalunci tsakanin su. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. sai ubangiji ya shiryar da wadanda suka yi imani ga abinda su suka yi sabani a cikin sa na gaskiya, bi iznihi, da iznin Allah. wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, kuma Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaici. wato Allah madaukakin sarki anan yana cewa kana nasu ummatan wahidatan, mutane sun kasance ummatan wahidatan, wato sun kasance akan tafarki guda daya, sun kasance akan yanayi guda daya. Malamai suka yi sabani akan ma'anar kana nasu ummatan wahidatan, wato suka ce sun kasance akan aqida ta kwarai, sun kasance akan musulunci, sun kasance akan biyayya ga Allah da manzansa, kamar yanda Abdullahi dan Abbas yake cewa wato tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu akwai asharatu qurun, wato karnuka karni guda goma, duk a cikin karnin guda goma mutane akan musulunci suke, daga baya sai suka fandare sai Allah ya aika annabi Nuhu alaihi salam. Kaka ummatan wahidatan, wato sun zama al'umma daya mai bin addini daya, sune ƴaƴan annabi Adam alaihi salam, suna kan addini daya shine tauhidi, suna al'umma daya akan addini guda daya shine tauhidi, sai suka saba suka rika bauta ba wasu ba Allah ba. Don haka anan akwai taqdirin fakhtalafu faba'atha Allah, wato kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu faba'atha Allah an-nabiyina mubashshirina wa munzirin, sai suka yi sabani, wato wasu suka tsaya akan shari'a wasu kuma suka batta, kamar yadda Allah yake cewa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima hum fihi yakhtalifun, cikin surat Yunus. Wato kaga a can Ubangiji ya fito da kalmar fakhtalafu, wama kana nasu illa ummatan wahida, to mutane ba su kasance ba face al'umma daya, wato akan daidai akan gaskiya, fakhtalafu sai suka saba. To wannan tafsiri ne daga cikin tafsirin da aka yi wa aya, cewa da mutane akan addini suke na kwarai, akan tafarki suke madaidaici, sai suka saba, wasu suka bar tafarkin, sai Allah ya aika annabawa. Wasu kuma malamai suka ce a kana nasu ala al-kufri wa dhalal, wato mutane suna kan kafirci da bata, fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina, sai Allah ya aika annabawa don su gyara su. daga akwai wannan tafsirin wasu malamai suka ce a ummatan wahida ana nufin lokacin da suke aka fitar da su daga tsatsan adam wato lokacin da aka fitar da su daga tsatsan bansu aka riki shaida a wajen su wa idza qadara rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum قالوا بلا شهدنا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين وتلوكين da ubangiji ya riki alkawari daga zuriyar annabi adam yanda suke tsantsa alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba suka ce bala kai ne ubangijin mun shaida kai ne ubangijin dan kada ranar gobe kiyama ku ce ba ku san wannan ba to suka ce haka mutane da farko suke فاختلفوا سيسك ساب أجونسوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانا شما تفسيري ني وانا وسما لبين كما لمن تفسيري سكي وآية ما هذا يوانا كما لمن تفسيري سنفرين جادة تفسير واتو فرقو كان الناس أمة واحدة أي على ملة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين wato suna kan addini guda daya suna kan shari'a sai suka saba sai Allah ya aika annabawa domin su yi musu albishir domin su yi musu gargadi wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi Allah ya saukar da littafi tare da annabawan littafin da yake kunshe da gaskiya li yahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi dan shi littafin yayi wa mutane hukunci kaga ashe kenan ba wai annabawan ne za su yi hukunci da kashin kansu da karan kansu da abin da su suke gani da radin kansu ba a'a da littafin ne littafin shi zai hukunci tsakanin mutane shi yasa abin da annabawa suka zo da shi na hukunce hukunce daga Allah yake ba wai su suka tsara wa kansu ba hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam da hukunce hukunce daga Allah suke shi yasa Allah sai ya jingina hukuncin zuwa ga littafin da jingina hukuncin zuwa ga annabawan ba ba a ce liyahkumu ba sai aka ce liyahkuma shi littafin kenan fi makhtalafu fi cikin abin da suka yi sabani a kansa wa makhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat babu wadanda suka yi sabani a kansa face wadanda aka ba su bayan hujjoji bayyananu sun zo musu wato bayan Allah ya sanar da su gaskiya kuma su ne suka zo suna fada suna barin gaskiya wato gaskiyar da mutum ya santa ya batta wannan ya fadari yasa Allah ce bagayan bainu domin zalunci wato sun san gaskiya amma saboda zalunci sai suka ki gaskiya din fa hada Allahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi bi idhnihi sai ubangiji ya shiryar da wadanda suka yi imani su ne wannan al'umma ubangiji sai ya shiryar da wannan al'umma cikin abinda su suka yi sabani akan su sun yi sabani akan musulunci gaskiya ne ko ba gaskiya bane Allah ya nuna ma wannan al'umma musulunci gaskiya ne suka riko da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sabani akan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa Annabi ne ko ba Annabi bane Yahudu da Nasara suka kare ta shi wannan al'umma ta gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annaba sabani akan Annabi Isa shi kansa Yahudawa suka zage shi suka ce dan zina ne Nasara suka rike shi Allah wannan al'umma kuma ta dauke shi annabi daga cikin annabawan Allah ɗaya daga cikin ulul azmi na rusul basu ba shi matsayi irin na Allah ba basu kuma kaskanta shi ba irin kaskancin da Yahudu suka yi masa kaga wani abu ne da aka yi sabani Allah ya shiryar da wannan al'umma a kansa haka nan batun azmi kamar yadda wasu malami suke cewa wasu al'umman su yi rabin yini wasu su yi rabin dare wannan al'ummar ubangiji ya shiryar da ita ga yadda azmi ya kamata a yi shi haka nan a cikin sha'anin juma'a kamar da ya tabbata a hadisin Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya batar da Yahudu da Nasara game da sha'anin Juma'a da falalarta Yahuda suka dau Asabar Nasara suka dauki su kuma Lahadi ita kuma wannan al'umma sai ubangiji ya shiryar da ita ta dauki Juma'a saboda haka sai ta musu fintin kau sai ta riga su shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu sabiquna nahnu sabiquna al-akhirun mu ne a ƙarshe kuma mu ne a gaba al-yawmu lana wa gadan lil-yahudi wa ba'da gadan lin-nasara fan-nasu tabu'un lana yau mu muke da yau ita ce juma'a tamu ce sai gobe sannan nasara abin da yahudu su samu nasu asabar sai kuma bayan wato jibi sannan nasara za su samu kaga sun zama duk a bayan mu suke mu ne a gaba to shi ma wannan yana daga cikin abin da Allah ya shirya da wannan al'umma gare shi bayan al'ummomin da suka gabace ta sun yi sabani akan sa to shine fahadallahu alladhina amanu limaktalafu fi min alhaq bi izni wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda yaso zuwa ga tafarkin sa madaidaici da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ayman afwa da ansa tambayoyi